الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يوم جمعة بقي رمضان هجرة تدبودة دريهود الأربعين دشدة يدات بقي قوتهم أكو شكرة تدبودة إشرين دبير زامو شقا تفسير سورة فصلت إن شاء الله كما كرتم ينعدو كده بياني أكن فرقا هلتن دونيا akwai labari da ya inganta game da ita wannan sura domin Allah madaukaki ya saukar da wannan sura a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin makka tun annabi yana garin makka Allah ya saukar da suratul fussilat to ba shakka akwai labari da ya inganta labarin Muhammad bin Ka'b bin al-Quradi wanda yake cewa hadithu anna utubata bin rabi'a wato asali lokacin da annabi yake garin makka su manyan kafiran makka ba su da wajen zama face kusa da ka'aba suna da majalisi wurin da suke zama suna hira su majalisin su yana zama kusa da ka'aba saboda ba abin da suke girmamawa a duniya kamar ka'aba to shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aike shi ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je kusa da ka'aba din yakan je ya zauna saboda shi ma yana girmama ka'aba to ranan shine da yake ba da labari yace utubatu bin rabi'a kana sayyidan halima yana daga cikin manyan garin makka sannan kuma mutum ne mai hakuri yana da dauriya ana girmama shi kwarai to ranan wa huwa jalisun fi yace qala yawman wa huwa jalisun fi nadi quraish wa rasulullahi jalisun wahdahu fil masjid ranan suna zaune a majalisin su suna da majalisi wanda suke zama suna hira wanda shi ake cewa nadi quraish sai ya hangi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi yana zaune shi kadai a masallaci wanzan Allah yana zaune shi kadai to su kuma gashi nan suna zaune suna da dan dama to sai ya ba su shawara yace ya ma'ashara quraish ala aqumu ila muhammadin wa ukallimuhu ba ku gani ya kamata in tashi in je in samu muhammad tun da gashi kadai ne in yi magana da muhammadu tunda yanzu babu mutane tare da shi ba mamaki inda ba shawara ya karba wa uridu alaihi umuran zan bijiro musu da zan bijiro masa da al'amura da dama la'allahu yaqbalu minna ba'daha babu mamaki ya karbi wasu daga ciki inda ya karbi wasu daga ciki fa nu'tiyahu to zamu bashi wannan dama wa yakuffa anna kaga kenan mun samu yadda Muhammadu zai kame bakinsa ya bar cutar da mu to shine sai ya ce wannan abin kuma wato ya lokacin da Utbatu bin Rabi'a yake ba wa mutanen manyan Makka shawara a wannan wajen zaman nasu abin da ya faru sai ya dace da lokacin da za su iya karba din saboda abin da ya faru shine zalika hina aslama hamza wannan ya auku ne lokacin da Hamza ya musulunta Hamza babban manzon Allah to kaga idan manyan gari suna karban addini ya gwada cewa wannan addinin zai yi nasara wa ra'au ashabu rasulillah yaziduna wa yakthurun manyan Makka sun ga cewar sahabban annabi sai ƙara yawa suke yaziduna wa yakthuruna to kuma baya ga cewa suna karuwa manyan mutane na karban addini ga Hamza ya karbi addini to lokacin da shi ya ba su wannan shawara wato shi yana ganin inda zai samu annabi ya zauna da shi za a iya cimma wata nasara a tsakanin mutanen Makka da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a samu sassauci faƙalu sai suka ce bala ya abul walid ce ƙwarai kuwa yana ce masa abul walid Utbatu bin Rabi'a faƙun ilai mun yadda ka tashi ka je ka same shi faƙallimu in ka je ka yi magana da shi faƙama Utbatu saboda haka sai Utbatu bin Rabi'a ya miƙe hatta jalasa ila rasulillah
sallallahu alaihi wasallam
da ya zo ya samu annabi yana zaune shi kadai sai ya zauna a gefen shi faƙala sai ya ce yabna afi ya kai ɗan uwana kaga wannan kalma ce ta tausasawa don ya nuna masa akwai dangantaka a tsakani da idan an yi bincike asali ma ƴan uwan juna ne shi yasa ya kawo wannan kalma don kalmar da duk duɗin da ana neman sulhu ba ka yi ƙoƙari kawo kalmar da za ta ja hankali saboda kai sai ya ce masa yabna afi ya kai ɗan uwana innaka minna haythu alimta kai Muhammadu ka riga ka san kimar da kake da ita a wurinmu min al-basta fi al-ashira irin karban da aka maka a cikin dangi saboda manzon Allah ya samu karbuwa ga kafirai tun kafin Allah ya bashi manzanci saboda kai ke tuna mar irin karban da mutane suka yi wa annabi wal makani fi an-nasab da matsayi da yake da shi a cikin larabawa kasancewar annabi ya fito daga babban gida to baya ga haka kuma yana da kyawun hali saboda haka duniya ta karbe shi sai ya fara da wannan kaga ya fara yabon annabi ai kai mutum ne mai amana mutum ne wanda kowa yana son shi ga asali saboda haka kana da daraja to amma innaka kad ataita qaumaka bi amrin azim ka san ka zo wa mutanenka ka zo ma jama'arka da wani al'amari mai girma shi wannan abin da yasa nace mai girma farratta jama'ata mu saboda ka raba kan mutane garin nan kan suna hada tun da ka zo shikenan aka samu farraka kaga dalilin zuwan addinin ka dinnan garin nan kan gari ya rabu kaga yana gaya ma annabi gaskiya ne kuma haka din ne da ana hada kan kafirci to haduwan kafirci ai gwanda rabuwa to shine sai ya ce wa safahta ahlamahum kuma bayan ma ka raba kansu sai ka dinga wauta hankulansu har ma kana nuna wai duk wanda ma yake bautan gunki ma bai da hankali to ka kana nuna ma gaba ɗaya mutanen banza ne wa ibta alihatahum kuma kan nasu ma ka aibanta su to da ma ka tsaya haka wa kaffarta man maba min aba'ihim duk iyaye da kakanni da suka mutu suna wannan addinin ka ce sun mutu kafirai du'ar na ne to kaga dai magana ce wanda yake so ya yi ma annabi amma yana so ya nuna ma annabi akwai laifukan da manzon Allah yake da shi waɗannan abubuwan da ya kirga yana ganin laifi to saboda haka yasa zai tunda annabi ya gane zai na so ya kawo abin da zai daidaita tsakani fasma' minni saboda haka ka saurare ni a'ridu alayka umuran zan bijiro maka wasu al'amura tanzuru fiha abin da nake so da kai ka duba waɗannan al'amura ya kai Muhammad saboda mu samu zaman lafiya a garin nan sai manzo Allah ya ce qul ya abul walid bismillah kirga su manzo Allah ya ce kirga abubuwan kaga annabi mutum ne mai son sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya lokacin da annabi ya taho umra suka hana shi shiga gari suka ce sai an yi sulhu sun tsara sulhu na son zuciya amma manzon Allah ya karba saboda annabi yana son sulhu tsakaninsa da mutane musamman dai mutanen Makka saboda kai sa manzon Allah ya ce kawo su kaga inda mutumin nan zai kawo sulhu sharuddan sulhu masu ma'ana annabi zai iya karba shine sai ya ce yabna afi ya kai dan uwana abin da nake so in bi joro da shi gare ka a yanzu shine in kunta innama turidu bima ji'ta bihi malan idan dama tunanin ka shine ka samu dukiya shi yasa ka zo da wannan sabon abu gare mu bukatar ka shine ka samu dukiya ta wannan hanyar jama'ana laka min amwalina wannan ba sai ka wahala ba za mu yi campaign za mu yi karo karo daga dukiyar mu hatta ta kuna aksara na malin sai ka an wayi gari ka fi mu yawan dukiya a garin Makka din nan saboda haka yana gaya mar idan ai dama annabi yana son dukiya ne shi yasa ya zo da musulunci to za su tara mai dukiya sai ya fi kowa kuɗi wa in kunta turidu sharafan idan girma kake so idan ake cewa farrikta su in ka raba kai sai ka zama shugaba divide and rule kenan saboda haka idan shugabanci kake so shi yasa ka zo da wannan sabon abun sawadna ka ne na magana ta kare ga su can kaga manyan nan suna zaune a wajen taro za mu zabe ka kuma in muka zabe ka a wannan wurin an gama kai ne shugaba duk garin Makka babu mutum in ba kai ba to ka jibi ya ce sai ce to akwai na uku wa in kana hadha alladhi bika ri'yan tarahu idan kuma gani gani kake yi wato kamar misali kana da iska ne da yake zuwa ya ficine ka akwai aljani wani kangarere la tastati uraddahu kai ka iya ka kasa koran shi to karka damu talabna laka tib za mu nema maka boka da zai raba ka da wannan aljanin kaji abin da ke ga annabi ka san idan mutum ya gamu da aljani wani lokaci idan aka ga al'amuran ka so rikici sai a ce ko dai iska ne da kai to larabawa ma suna da wannan asali wato shi annabi gani ma suke yana da aljani wannan aljanin da ya zama fitina gare shi akan samu irin waɗannan aljanu da su makalewa mutum ba amfana yake da su ba suna cutar da shi shine yace to idan ma ka kasa maganin su duk inda boka yake mai iya koran aljani za mu nemo shi zai raba ka da shi ya kai Muhammad to na ƙarshe wala Allah hadha shi'run jashafi bihi sadruka ba mamaki kuma dama waka ne dama son waka ya tafasa a zuciyarka wato annabi yana son waka ya zama mawaki to wannan ina ganin ba laifi bane ni a gani na fa innakum la amari bani Abdul Muttalib saboda ku ƴaƴan Abdul Muttalib yace na rantsa da Allah yaqdiruna ala zalika ma la yaqdiru alaihi ghayruhum mun san kun fi kowa iya waka to da ka ba mamaki wato idan kaga da yake annabi ya zo da alqur'ani suna ganin alqur'anin waka ne yace to idan wakan ne idan waka ne dama ya tafasa maka a rai saboda dama ku mutane ne masu son waka babu wanda ya fi ku yace la yaqdiru alaihi ghayruhum dun larabawa babu wadanda suka fi ku kwarewa ga abin da ya shafi waka to wannan kuma kaga babu damuwa inda ta hanyar waka ne sai mu tsara abin yanda za a zauna lafiya to annabi dai mai shiru wannan shi yake nuna maka cewa ba daidai bane mutum yana magana ka katse shi duk irin bakar magana da zai faɗa kuma duk maganganun nan da wannan mutumin ya faɗa duk maganganun da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai katse shi ba Utbatu bin Walid Utbatu bin Rabi'a hatta idza faraga sai da ya gama فقال له رسول الله سيما ذا الله يتي مسا أوى قد فرغت يا أبا الوليد هو كاغماني kaga wannan ma yana karanta da muladabin magana in mutum yana da bukata yazo ya same ka da magana ka barshi ya kare in ya kare kamata mu je shi akwai saura saboda ba mamaki in ka fara magana ya saki dawowa to amma yace babu saura to kaga ma yanzu kuma shi ne zai saurare ka yanda ka saurare shi amma idan mutum yana magana ka katse shi idan ka fara maganar shi ma zai iya katse ka kaga annabi wato tsarin sa gaba daya tsari ne na Allah tabaraka wa ta'ala tsari ne wanda cikin sa akwai rahama saboda kai sa manzo Allah sai da ya tambaye shi awa qad faragta ya abal wali ko ka gama kala sai yace na'am kware kuwa sai yace fastami minni to nima ka saurare ni inji manzo Allah yace nima ka saurare ni saboda annabi bai katse shi ba dalilin haka da yace da annabi yace masa nima ka saurare ni kala sai yace afal zan saboda ka sai mika hannuwansa baya sai dafa su gaba ɗaya guda biyu ya mimmike yana sauraron manzon Allah shi kuma Allah sai ya saukar da suratu Fussilat me yace
bismillahir rahmanir rahim hamim ta'milun rahmanir rahim
sai Allah ya saukar da wannan sura bismillahir rahmanir rahim hamim kaje abinda Allah ya fara saukarwa wanda amsa ce cikin bayanan wato al-walid bin abinnan bin utba yana daga cikin amsar da annabi ya bashi ta maganganun da yi domin daga cikin maganganunsa utbatu bin rabi'a yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba mamaki akwai wani iska ne da ya dame shi kaga suna ganin ma wato wannan sako da yake zuwa ga manzon Allah annabi baya so wanda ke kawo sakon mai cutar da annabi ne sai Allah ya ce a tanzilun saukarwan alqur'ani ba a ce daga Allah ba ma sai Allah ya siffanta kansa ya siffanta zatinsa da kuma aikinsa gaba ɗayan su babu cutarwa sai rahama tanzilun minar rahmani saukarwan alqur'ani daga mai rahama ne ta zatinsa shi kansa shi Allah tun asali mai jin kai ne ba mugunta ne da shi ba Allah mai siffar rahama ne mazatinsa ar-rahim kuma Allah mai siffar rahama ne a ayyukansa saboda haka cikin ayyukan Allah babu cutarwa wato shine yake nuna cewa bihazainil ismainil karimain waɗannan sunaye guda biyu da Allah ya kawo sai suka tabbatar mana ishara ila annal qur'ana rahma Allah ya fara wannan suran dan ya gaya wa mutanen Makka shi qur'ani rahama ce ba azabar Allah bane rahama ce ba azabar Allah bane kaga an ba su amsa saboda haka kar ma su yi tunanin annabi qur'anin yana zuwa mar ba dadin sa yake ji ba wani aljani ne fi karfin sa yake cewa zamu nema maka boka da a'a ai alqur'ani rahama ne saukansa sannan kuma da Allah ya tashi saukar da shi me yace
kitabun fussilat ayatu qur'an al-arabiyya liqaumin ya'lamun
shi wannan abin karatun da nazo da shi manzo Allah yace Allah yake cewa ai littafi ne kuma littafin ba bako ba da a ce littafi ne da ya zo bako wanda ku mutanen Makka ba ku iya fahimtansa ba sai a ce to bari a nemo muku tafinta littafi ne fussilat ayatuhu wanda an daddale ayoyin gaba daya qur'anan arabiyyan ajin karatu ne da larabci kaga manzon Allah yana gaya musu ba da wani yare nake karantar da littafin ba inda littafin yana dauke da cutarwa ba larabe da yaji ya gani saboda haka littafi ne da yazo abin karatu da larabci liqaumi ya'lamuna ga mutanen da suka san ciwon kawunan su idan an karanta alqur'ani idan ka ji kai ka sani wannan ba maganar aljani bane me yace a gaba
bashiran wa nadhira فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون
بشيرا دكاجي كراتون القرآن إن بيوني باب خوشكا إن دي أكا كرن تاما القرآن بذي وچه بشيرا كوكو منذيرا كو دي القرآن ينامك البشر داما إن كان سوران القرآن زاكجي wanda yayi kaza ya samu aljanna wanda yayi kaza ya samu soyayyar Allah wanda yayi kaza ya shiga wuta ashe kaga dayan biyu ne ko dai ana muku albishir ko kuma ana muku gargadi insha Allah ya ce amma kuma duk da cewar shi din mai rahama ne da ya saukar da alqur'ani alqur'anin nan rahama ne ya saukar da shi da larabci babu abin da ya koya wanda larabawa ba su gane ba Allah yace duk da haka fa a araba aktharuhum sai ga mafi yawan su sun bijire mai alqur'ani fa hum la yasma'una basu ma sauraron shi da aka nace me suka ce
wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi a'lanina wa quru wa min baynina wa baynika hijab fa'amalanna na'abidun
wa qalu qulubuna fi akinnatin suka ce zukatanmu suna cikin wani murfi azuqiya abinda aka rufe wato suna gaya ma annabi ai kar ma kai tsammanin wai qur'ani ne yana shiga zukatan mu a mu zukatan mu a kullu suke kirb mimma tad'una ilayhi wa abinda kake kiran mu zuwa gare shi duk magana ba ta shiga zukatan mu wa fi azanina wa qur'an akunnuwan mu akwai wani nauyi saboda kai ma kana magana ba ta shiga kunnuwan wa min bainina wa bainika hijabun tsakanin mu da kai ma akwai shamaki saboda haka akwai abin da yake raba tsakaninmu ba za mu taba haduwa da kai ba min ajalihi saboda wannan shamaki dan wanda yace maka akwai shamaki a tsakaninka da shi yana nufin akwai sutura kaga haduwarka da shi ba za ta yi ba sai an kawar da wannan sutura saboda haka suka ce tsakaninmu da kai akwai shamaki la najtami'u min ajalihi ba za mu taba haduwa ba a dalilin sa saboda ka fa'amal innana amiluna mu za mu yi aikin mu kai fa'amal kai aikin ka mu ma za mu ci gaba da damu ayyuka wannan shine abin da Qurayshawa suka tsaya ma a da kafin musulutar Hamza suke ce ma manzon Allah ba magana sulhu sam sai gashi sun dan sassauto shine Allah yake ta do labarin yake bayyana musu halayensu ومن الله يكيم أن نبي قاساكو
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين
شكرا بدي هرينزو
الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون
kun ga wannan amsar ba ta annabi Muhammad bace Allah da kansa ya ba mu annabi amsa kun ka gaya musu saboda yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani abin da yake yi abinda ma Allah ya bada shaida kenan game da manzon Allah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda ka inda zaka yi magana da annabi to ka shirya wallahi maganar nan da kake wahayi ne daga wurin Allah eh annabi baya magana kansa Allah yake to ka gaya musu innama ana basharun mislukum ni fa kawai mutun ne kamar ku yuha ilayya ammin wahayi annama ilahukum ilahun wahidun abinda aka gaya min abin bautan ku daya ne ba gumaka da aka rata a jikin Ka'aba ba abin bautan ku guda daya ne fastaqimu ilayhi saboda ku daidaita rayuwar ku ga Allah wastaghfiruhu ku nemi gafaran sa wannan shine sauki gare ku idan kun ki wa waylul lil mushrikin azaba tana nan jiran kafirai alladhina la yu'tuna zakata sunu wadanda ba sa ba ma Allah biyayya wanda dalilinta za su tsarkaka. Wannan aya tana da fassara kashi biyu, saboda a lokacin da annabi yake Makka ba a wajabta zakka ba gaba daya, ba a fara ba da zakka ba lokacin manzon Allah yana Makka. Saboda haka wasu malaman tafsiri suke gani ita wannan ayar ba ainihin zakkan dukiya take magana akai ba, zakkan rai. Domin in ka dubi yanda labari ya zo game da saukan ita wannan sura, Allah yake cewa wa wailul lil mushrikin, kaga ana magana ne game da kafirai, amma ita zakka ta dukiya fa ta shafi musulmai ne. To wannan shi ya nuna ainihi kalmar zakka ta nan da ta zo ma'ananta at-ta'atu allati tutahhiruhum, biyayya ga Allah, biyayya ga manzon Allah wanda shi yake tsarkake rayukan kafirai. Kaga inda sun bi Allah, sun bi manzon Allah, to Allah zai tsarkake su. Amma idan ba su bi Allah ba, ba su bi manzon Allah ba, ba za su samu tsarkaka ba. Saboda haka yasa wannan fassarar ta fi dacewa da abinda Allah ya faɗa nan da ya ce wa wailul lil mushrikin, kaico ga masu shirka. Saboda duk inda ka ɗauko magana za ka ga ta fi dacewa da kafiran Makka. Shi yasa a ƙarshe Allah ya ce wa hum bil akhirati hum kafiruna, waɗannan kafirai ne game da lahira, ba su yarda akwai lahira ba. Amma idan zakkan dukiya ce ba, ai kaga musulmi ya yarda akwai lahira. Musulmi dan bai fidda zakka ba, ba mamaki wannan ruwa ce ta yi mai yawa. Amma in ka sami zaka samu yana yarda da cewar akwai rayuwar lahira, amma kafiri bai yarda da lahira ba. Saboda haka yasa wannan ita ce fassara guda. Amma duk da haka akwai malaman da suke ganin wannan ya dace da masu kin fidda zakka, saboda haka yasa ake ɗauko ayan sai a maka ta a kansu domin ta dace da su. Dalili kuwa annabi yakan ce a tsakaninka da kafurci sallah, da ka barta ka kafurta. To kaga in ka ɗauki wannan tsakanin musulmi da kafurci ya ba da zakka, in yaƙi ya zama kafiri, ai kaga ba bambanci. Saboda haka yasa tana dacewa a ɗauke ta a aje a matsayin zakka ɗin. Amma asali fassaran farko wanda shi ne ya fi dacewa ba shakka, saboda Allah yana magana ne da mutanen Makka kafirai, ya ce wailul lil mushrikin, azaba ta tabbata ga mushrikai. Kaga kuma zahiri mushrikai ne, saboda suna bautan gumaka. Sai Allah ya fassara alladhina la yu'tuna zakata, waɗanda ba su ba da tsarkakan rayukansu, ba su ba da tsarkakan rayukansu ta biyayya ga Allah da manzo, wa hum bil akhirati hum kafiruna, kuma su kafirai ne game da lahira. To wannan ayar ba shakka tana ɗauke da amsoshi da dama. Kaga ayar, domin Allah da yake babu masani kamarsa, Allah babu masani kamarsa, idan Allah ya tashi saukar da aya, karka yi mamaki wannan aya ta bada amsa dubu akan matsaloli daban-daban. Daga cikin abin da ya sa ayar ta sauko akwai wannan amsar, amma ko ba ita kaɗai ba ce. Saboda haka abin da Allah ya ce ma annabi, ƙul ka gaya musu, kaga bai ce ka gaya musu ba, ya ce ka ce innama ana, ni fa kawai basharun mislukum, mutum ne kamar ku. Me yasa Allah ya ce annabi ya faɗi wannan? Saboda Allah ya sani gaba akwai matsaloli da yawa. Hatta cikin musulmai sai an samu wanda yake cewa annabi Muhammad ba ɗan adam ba ne. Sai Allah ya saukar da amsar da ta warware damuwar Makka, kuma ta warware maganar munafiki da zai zo a bayan tafiyar manzon Allah. Duk wanda zai zo ya ce maka annabi ba mutum ba ne, to kaga wannan amsa ta gamsar da shi. Sai yasa Allah ya ce ƙul ka ce innama ana, wato da larabci idan aka ce innama, to iyakar magana kenan, ba yanda za a yi a samu ƙari ko rage. Innama ana basharun, ni fa kawai mutum ne. To idan aka ce annabi mutum ne, kuma aka samu innama a larabci, to wallahi ba yanda za a yi ka ƙetara da shi matsayin ɗan adam, ba zai taɓa yiwuwa ba ga wanda ya san larabci. Saboda haka Allah ya ce innama ana basharun, ni fa mutum ne kawai. Sannan kuma Allah bai tsaya ba, sai ya ce mislukum, kamar ku. Dan da yawa ce ai mutum ne, ya ce to ai mutanen ma iri-iri ne, to irin ka ɗan adam. Sai aka ba da misali da kowane mutum, me ya bambanta annabi Muhammad da mu? Sai Allah ya ce yuha ilayya ammun wahayi. To wannan shi ya bambanta rayuwar manzon Allah da sauran mutane, saboda shi yana samun sako daga wurin Allah, mu kuma ba mu samu. Babu shakka ta kiran halittansa Allah madaukaki yayi mar kwaskwari ma ya bashi wasu abubuwan da wasu mutane ba su da shi amma bai raba shi da asalin halittan dan adam ba to wannan ita ce hikimar da ta sa kaga ba anan kadai ba Allah madaukaki ya fada ma annabi irin wannan magana me yasa saboda Allah ya sani daga cikin musulmi ma za a samu wanda zai zo daga baya wanda zai rika ganin kamar annabi ba mutum bane har ma za a rika gaya muku ai annabi ba mutum bane to duk wanda yace maka annabi ba mutum bane ya kare ta alqur'ani Allah ka tsare mu wanda zaka gani a fatawa lajnati daima a mujallal na 26 shafin 35 ma hadhihi alfada'il mun yarda annabi yana da falala wanda dan adam baya da shi wanda mutane ba su da shi wal khasa'isul azima annabi yana da khususiya manya abubuwan da Allah ya kebanta shi hatta manzanni babu wanda ya samu darajar annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
mun sani amma duk da haka fala yarqa an darajatil bashariya manzon Allah baya wuce martabar dan adam da zaran ka ce annabi ba mutum bane to wallahi mutum ya zama kafiri idan mutum ya fada ya san hadarin abin da ya fada sai dai jahilci fa innahu la yajuzu don haka yasa wadanda ke cewa annabi ba mutum bane ai saboda suna so ne ka ringa roƙonsa kamar yadda zaka roƙi Allah saboda haka sai ka koma neman agaji da annabi min dunillah ba Allah ba ya zama annabi ya fi daraja ma a zuciyarka akan Allah tabaraka wataala to Allah sai ya dinga gaya ma annabi a cikin alqur'ani qul innama ana bashar ka fa gaya musu kuma kaga annabi ya faɗa mana ko in ka dubi ƙarshen suratul kahfi haka Allah ya cika wannan suran da wannan umarni aya ta 110 Allah ya ce qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya yanda ya faɗa anan qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya haka Allah ya faɗa ƙarshen suratul kahfi nan kuma kaga Allah ya faɗa ne a farkon suratu Fussilat sai Allah ya ce annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha take cewa babu mai biyayya ga Allah fiye da manzon Allah wallahi babu shi ba a taba yi ba wanda ya fi annabi bin umarnin Allah kai ta kai ga annabi ya gaya masahabbai ana a'lamukum billahi wa atqakum lahu na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoronsa saboda kai sa idan Allah ya ce ma annabi ka ce to fa annabi ya samu abun fada kenan wannan maganar yadda kaga ta zo a cikin alqur'ani sai da aka samu sahabban annabi mutum bakwai waɗanda suke bayani lokuta daban-daban wanda manzon Allah ya gaya ma sahabbai wannan kalmar domin Allah ya mar umarni ya ce qul innama ana basharun mislukum ka gaya musu ni mutum ne to sai da aka samu lokuta daban-daban da manzon Allah yake gaya musu daga cikin lokutan ma akwai dawo wanda yake daga aikin hajji wanda ya zo ta hadisin Zaid bin Arqam al-Ansari lokacin ana dawowa daga aikin hajji yace kama rasulullahi yawman fina khatiban bima'i yud'a khumman bayna makkata wal madina tsakanin makka da madina akwai wani rafi da ake kiransa khummu da aka iso wannan rafin da aka yi sansani domin idan za a yi zango akan yi zango ne gurin da za a samu ruwa saboda wanda zai buƙaci sha da shayar da dabba da alwala da wanka da girki to don haka mutanen da idan za su yi zango a tafiya sukan dubi wurin da zai zama sauƙi gare su to da annabi ya ga wannan kogi sai manzon Allah ya sa aka tsaya a gurin bayan an tsaya ya ce kama rasulullahi fina khatiban sai manzon Allah ya miƙe mana huduba a lokacin da annabi ya huduban nan kwanakin da suka rage mar a duniya ba su wuce 60 ba kwanansa ya kusa ƙarewa ajali ya zo manzon Allah kuma Allah ya sanar da shi ba wai bai sani ba saboda haka da annabi ya tashi yayi huduba Zaid bin Arqam yace fa hamidallahi wa asna alai manzon Allah yayi godiya ga Allah ya yabo gare shi wa wa'aba yayi ta wa'azi wa zakkara yayi ta tunatarwa duk wannan ba shine abinda Zaidu yake so ya gaya mana ba ƙarshen maganar manzon Allah saboda Zaidu ibn Arqam ya sani idan annabi ya tashi yayi huduba huduba tana daukan maganganu da yawa amma akwai babban sako a cikin huduban akwai babban sako da shugaba ke so ya isar ga mutane to idan mutum yana da hankali zai gane saboda ka in ka duba ai liman idan ya tashi huduba abinda ya saba fada yana fada amma idan kana rikiyar sa karshe zaka ga sakon liman ya fito a wannan huduba to wannan shine abin da ya faru da shi Zaid ibn Arqam yace annabi yayi wa'azi yayi tunatarwa a karshe da annabi ya iso ga abin da yake so ya fada sai yace amma ba'adu to dama wannan kalmar idan sahabbai suka ji annabi ya fada sun san maganar da za ta zo a bayanta sako ne muhimmi da ya kamata kowa ya rike da manzon Allah ya ce amma ba'adu sai ya ce ala ku sani ayyuhan nasu ya ku mutane fa innama ana basharun ni fa mutun ne kawai kaga sai da annabi ya sake fada saboda kar manzon Allah ya bar duniya Allah ya kama shi da laifi ina ce Muhammadu mun ce kul ka gaya musu kaga ko sai ya tabbata annabi ya fada saboda kai sa babu ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙinci sakon Allah kuma Allah ya ba da shaida ga annabi a cikin alqur'ani cewar manzon Allah ya isar da sako alqur'ani bai rufe ba sai da Allah ya tabbatar da wannan kuma duk mutumin da yake karanta alqur'ani ya sani Allah ya ba da shaida annabi Muhammad ya isar da sakon Allah saboda haka sai manzon Allah ya ce innama ana basharun ni fa mutun ne kawai to sai ya bayyana musu abin da yake nufi yushiku an ya'ti rasulu rabbi iris ya rage dan sako zai zo min daga wurin Allah kaga annabi ya san kwanakin ma da suka rage mai a duniya manzon Allah ya ce iris ya rage an kusa dan sakon Allah zai zo sai ya ce masahabbai fa ujiba kuma zan amsa saboda ba kamar ka bane kai kai da kake son duniya shi manzon Allah idan aka zo aka ce lahira yake mu je kawai saboda ya san lahiran da ma ya taba zuwa aljanna ya gani shi yasa annabi ya gaya masahabbai yushiku an ya'ti rasulu rabbi fa ujiba iris ya rage dan sakon Allah zai zo kuma in ya zo zan amsa sai manzon Allah ya ce to ku sani abin da yasa annabi yake gaya wa mutane a wannan guri domin inda an riga an iso Madina mutanen da aka yi aikin hajjin nan da su sun fito daga garuruwa daban-daban kafin a iso Madina mutane za su yi ta komawa garuruwansu amma da yake wannan kogin ba a riga an iso inda jama'a za su warwatse ba kaga yanzu ne ya dace annabi ya gaya ma duniya saƙo saboda kowa yana gurin sai manzon Allah ya ce wa ana tarikun fikum saqalaini to zan bar muku nauyi biyu in ji manzon Allah zan bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu awwalahuma na farkonsu kitabullahi zan bar muku littafin Allah idan kuka rike littafin Allah fihi alhuda akwai shari'a a ciki wan nuru akwai haske a ciki fakhuzu bi kitabillah ku riko da littafin Allah wastamsiku bihi ku damke shi kaje da annabi ke karfafawa game da riko da alqur'ani da hadisin manzon Allah fa hassa ala kitabillahi wa raggaba fihi shine Zaid ibn Arqam yace manzon Allah ya kwadaitar ya zaburar da mutane game da riko da littafin Allah sai manzon Allah yace to na biyu wa ahlu baiti ina bar muku wasiyar kiyaye iyalan gidana zuriyata iyalaina kada bayan na mutu a wulakanta su manzon Allah yake gaya ma annabi yake gaya ma sahabbai kuma sai da annabi ya maimaita kalman nan sau uku udhakkirukumullaha fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana udhakkirukumullaha fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana udhakkirukum ahli baiti ina udhakkirukumullaha fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana kaga annabi ya sani bayan ya tafi akwai waɗanda ba su da wanda suke hari illa matansa a zagi matar manzon Allah a ce mata kawuwa Allah ka tsare mu manzon Allah duka Allah ya nuna mishi shi yasa annabi yake maimaita wannan sau uku ya san game da alqur'ani za mu rike saboda haka duk wani dan bid'a zaka ga bai bar alqur'ani ba aiko zaka ga duk dariƙar da mutum yake ya yarda da alƙur'ani illa inda ake samu rigima hadisin manzon Allah to annabi ya sani za mu yi riko da alƙur'ani kuma ya sani za a wulaƙanta iyalansa saboda haka annabi yake maimaitawa sau uku saboda Allah ya sanar da shi wannan hadisin yana sahihu muslim babu min fada'il ali bin abi talib wanda shine hadisi na 2408 wannan hadisin sai ya zama dalilin sa kaga annabi ya isar da sako ga mutane kuma wannan sako da ya isar gare su me yake karantar da sahabbai annabi da yace musu ni fa mutun ne kamar ku yana nuna musu cewa yana nuna ma sahabbai zan mutu yanda kuke mutuwa yanda kasan dan adam yana mutuwa haka manzon Allah ya mutu manzon Allah ya rufu babu shakka shi yasa annabi yake gaya ma sahabbai dan kada in tafi wani yazo ya ce muku ai annabi bai mutu ba kuma kasan har yanzu akwai wadanda suke da wannan tunani yana ganin ai annabi ya buya yana wani lungu ya shiga kogo to manzon Allah me zai shigar da shi kogo wanda zai zama rahama ga duniya ai kamata a ganshi a masallatai mutane su yi ta samu rahamar Allah amma sai ya buya shi yasa annabi yake gaya ma sahabbansa inna ma ana basharun ni fa mutun ne sai yace yushiku an yace rasulu rabbi iris ya rage mala'ikan mutuwa zai zo gare ni kaga ya gaya ma sahabbai ni mutun ne kamar ku yanda kuke mutuwa haka Allah zai karbi raina idan na rasu kada wani ya dauka ai ban mutu ba duk wannan yana daga cikin abin da manzo Allah yake karantar da sahabbai kaga shi yasa ba za a samu annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya bar umarnin Allah tabaraka wataala ba wannan misali na farko kenan na biyu akwai misalin hadisin Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda shi hadisin nan muna yawan jin sa wanda shi ma misali ne Abdullah ibn Mas'ud yace sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba mu sallah a lokacin da manzon Allah ya ba mu sallah falamma sallama da yayi sallama annabi yayi sallama sai ya juyo yanda ya saba yi kila lahu sai aka ce ya rasulullah ahadatha fi salati shay'un ko dai wani abu ya auku a sallah ne saboda zamanin annabi akan yi ƙari akan yi ragi ba kamar yanzu bane kaga yanzu mun riga mun san yawan raka'o'i magariba raka'an ta uku ne isha'i raka'a hudu asuba raka'a biyu azhar la'asr raka'o'i hudu kaga mun riga mun sani amma lokacin da annabi yake da rai babu wanda ke da tabbas al'amari zai tsaya a haka saboda ka ba su da tabbas azhar raka'a hudu ne shine ranan bayan annabi ya yi sallama sai wani sai aka ce ya rasulullah ko dai wani abu ya auku ne game da sallah din sai ya ce wa ma zaka me ya faru kalu sai suka ce sallaita kaza wa kaza ai ka mana raka'o'i biyar ne a yau manzon Allah ya raka'a biyar suna faɗan haka fasana sai manzon Allah ya juya rijilaihi kafafunsa wastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla fasajada sajdataini sai manzon Allah ya sujuda biyu kaga wannan shine sujudul ba'di da annabi yayi summa aslama sai yayi sallama summa aqbala ilaina sai annabi ya juyo da ya juyo ya kalli alaina ga sahabbai Abdullah ibn Mas'ud ya ce lokacin da annabi ya juyo sai ya ce innahu law hadatha fi salati shay'un ya kamata ku sani inda an yi wani abu na gyara game da sallah inda wani abu ya auku a cikin sallah na gyara misali inda Allah ya ƙara yawan azhar ta zama raka'a biyar maimakon hudu an ba'atukum bihi ni ne zan gaya muku ba wai kawai za ku gani ne a aikace ba zan faɗa muku saboda haka yasa annabi yake nuna musu babu abin da ya faru na ƙara raka'a game da ita wannan sallah sai ya ce walakin sai dai innama ana basharun ni fa mutun ne sai ya ce an saka matan sauna shi yasa yake ni ma mutun ne ina mantuwa kamar yanda kuke mantuwa fa idza nasitu fadhakkiruni idan na manta sai ku tunatar da ni in ji manzon Allah kaga adabi ya tabbatar shi dan adam ne saboda haka abin da ke samu dan adam na mantuwa yana samun shi wannan hadisi muttafaqun alai yana sahihul bukhari babu tawajjuhi nahwal qibla haythu kana hadisin 401 da sahihu muslim babu sahwi fi salati wa sujudi lahu hadisin 572 kaga tanan ma annabi ya gaya masahabbai a matsayin dan adam mai mantuwa shi ma manzon Allah mai mantuwa ne kaga a wancan hadisin dan adam mai mutuwa ne manzon Allah yace to ni ma kamar dan adam nake mai mutuwa ne to sannan akwai na uku wanda hadisin Anas bin Malik ne da yake ba mu labari wannan labarin ya shafi gidansu mahaifiyarsa Ummu Sulaim ya zamanto tana da wata mareniya da ta dauka wannan mareniyar tana girma a hannunta to shine Anas yake ba mu labarin abin da ya faru tsakanin wannan mareniya da manzon Allah كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس فرأى رسول الله اليتيمة وترى ناس النبي يقوى النم رينير أنا متى لكني هذا أم أنس دا النبي يغنطى واتوكينان أهنيا باوي أزو جدن سباني دا النبي يغنطى أهنيا سيغتا جرما سيتش أنت هي ماذا الله يتش كيتش هكا لقد كبرت لا كبير سنك منذ الله يقول أشي كن جرما كد شكرنك سجرما كاجة أبين منذ الله يفدا أشي كن جرما كد شكرنك سجرما لا كبير سنك أيوة نمرين ير فرجعت إلى أم سليم تقوم جدا تنا تروس كوكا تنا تكوكا تجيغ بنقور أم سليم سي أم سليم تجي مالك يا بني مي يفارو فقالت جاريه سي يرنيه تاتي اي دازو دعا علي نبي الله النبي الله يا من الدعاء النبي الله يا من الدعاء الله يكبر سني ياتي كد شكرونا سجرما فالان لا يكبر سني ابدا نكونا تبتا تند النبي نيوى نا الدعاء شكرونا بدا سيوا با زم متو كندن بعد دديوا با شيسا تكي كوكا شكاكو كويرو يا سمتوا sannan kuma tana nuna ma uwar ta san darajar manzon Allah kaga yarinya ce karama amma kuma ta san waye annabi Muhammad saboda haka da annabi ya mata wannan addu'an shi yasa take cewa laqad da'a alayya nabiyullah annabin Allah ya min addu'a kada shekaruna su girma magana ta kare ni na tabbata zan mutu da wuri shekaruna ba za su yi yawa ba sai Ummu Sulaim da jin wannan magana kuma ta gaskanta saboda ba shakka idan annabi ya faɗi magana ba za ta faɗi ba babu shakka duk in dai aka ce maka manzon Allah ya faɗi magana to wallahi wannan maganar ba ta faɗuwa kuma maganan ko da wasa ne manzon Allah ya yi ta wannan maganar sai ta tabbata shi yasa Allah yake cewa la yantiqu anil hawa duk abin da manzon Allah ya faɗa yana dacewa da gaskiya babu kuskure to gashi annabi ya faɗi wannan kalmar ai da jin haka Ummu Sulaim sai ta jawo ijabi fa kharajat Ummu Sulaim musta'jilatan lutu himaraha saboda tsaban sauri har ma tana taka wato ijabin kafin ta fita ta bar gidan tana sauri tana fisgan himar tana rufe kanta tana taka wani sashi sai ga ta nan a madalisin manzon Allah ta laqiyata rasulullah tana zuwa kai sai ta hadu da annabi sai ta da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace malik ya ummu sulaim lafiya kina wannan gaggawa fa kal sai ta ce ya nabi Allah ya kai annabin Allah nazo ne da tambaya a da auta ala yatimati yar maraini ya ta din nan ka mata wata addu'a dazu ne kal sai manzo Allah yace wa mazaki ya ummu sulaim to wace addu'a kuma me ta ce miki sai ummu sulaim ta ce za a mata annaka da auta ta ce kai wata addu'a Allah ya kabara sinu haka da shekarunta su yi yawa. Tana rufe baki sai manzo Allah ya fashe da dariya. Fada hika Rasulullah. Sai manzo Allah ya ce kuma gaskiya ne. Ya Ummu Sulaim. Ta ce na'am. Sai ce amma ta alimi na biki sani ba. Kaga ya gwada cewar annabi sai da ya sanar. Duk garin Madina duk sahabbai sun sani. Annabi ya sanar. Me ya sanar wanda annabi ya yi? Anna sharti ala rabbi annabi yayi sharadi ma Allah annabi yayi ma Allah sharadi yace anni shtarattu ala rabbi nayi ma Allah mahalicci na sharadi fa qultu sai nace ya Allah inna ma ana basharun ni fa mutun ne kawai kaga annabi sai da ya gaya ma Allah wannan kalmar shi kansa ni fa mutun ne kawai arba kama yarbal bashar nakan samu kwanciyar hankali yanda mutane suna samun kwanciyar hankali wa agbabu kama yagbabul bashar nakan samu bacin rai kamar yanda mutane suke samun bacin rai to tunda annabi zai samu bacin rai kaga kuma zai iya fadan magana mara dadi bisa al'ada ta larabawa saboda al'ada ta nuna idan ranka ya bace ga maganar da zaka yi kuma shi ma balarabe ne to sai annabi sai ya ce ma Allah ya Allah ga sharadi na tunda duk maganar da ta fito daga baki na za a karba to idan magana nayi ta idan wannan maganar nayi ta bisa tsari na al'adar larabawa amma ba wai da nufin raina ba idan nayi wannan irin maganar idan addu'a ce ya zamanto nayi ta sai ce fa ayyuma abdin da autu alai duk sa'ilin da aka samu wani mutum na masa addu'a wannan addu'a da nayi ta dace da tsarin magana na larabci amma ba wai raina ne ya kaddara da nufi nayi masa wannan addu'an ba yace min ummati bid'awatin laysa laha bi ahlin sannan kalmar bata dace da shi ba saboda ana iya fadan magana ya zamanto kalmar bata dace da mutum ba sai manzo Allah ya ce to abin da nake roƙonka ya Allah an yaj'alaha lahu tahura wannan addu'ar da nayi Allah ya mayar ta zama tsarkaka ga wannan mutumin wa zakatan wa qurbatan yuqarribuhu biha minhu yawmal qiyama wannan addu'ar da nayi Allah ya sa ta zama dalilin kusancin wannan mutumin ga Allah tabaraka wa ta'ala a ranar tashin kiyama saboda haka yasa sahabbai sai suna sha'awar ma ina ma annabi ya faɗa maka wata mummunan addu'a idan annabi ya maka mummunan addu'a ka samu babban lada saboda wancan sharadi da manzon Allah ya kuma wannan hadisin yana sahihul jami' sagir hadisi na 7756 to wannan na uku kenan sannan na hudu akwai hadisin Abu Huraira wanda shi ma ya tabbatar da wannan sharadi daga bakin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sharadi wanda sahabbai sun sani a hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya Allah ka sani innama muhammadun basharun muhammadu mutun ne kawai yagbabu kama yagbabul basharu yana samun bacin rai yanda ɗan adam suke samun bacin rai wa inni qad ittakhadtu indaka ahdan kuma Allah ka min alƙawari na samu alƙawari a wurinka ka lan tuklifani hina tabbata ba za ka saba min wannan alƙawarin ba fa ayyuma mu'minin azaitu duk sa'ilin da aka samu wani mu'mini wanda na faɗi maganar da ya cutu da ita kalma ta cutar da kai au sababtuhu ko na faɗi magana yake tsammanin zagi ne au jalattuhu ko na dake shi dukan da namar al'ada ce ta larabawa ba ƙiyayya ba ce kamar misali larabawa idan suna magana mutum yana iya bugun cinyanka ya bugi cinyanka kuma bugun da ƙarfi to kaga a wata al'adan sai ya ɗauka kamar tsokana ne sai dai mutum ya kai mamaki to amma balarabe ya riga ya san al'ada ne to sai annabi ya ce idan na daki mutum shi ya ɗauka cutar da shi nayi alhali kuma al'ada ce ta larabawa saboda ni balarabe ne to Allah ina roƙonka duk mutumin da na dake shi ko na mar magana yake tsammanin magana ta cutar da shi ko yake ganin wannan maganar zagi ne faj'alhu lahu kafara ka sa wannan abin ya zama kafara gare shi wa qurba ka sa wannan abin ya zama dalilin kusanci gare ka tuqarribuhu biha yawmal qiyamati wanda zaka kusance shi da shi a ranar tashin kiyama hadisin yana sahihu muslim babu nahyi an la'ani dawabi wa ghairiha hadisi na 2601 saboda haka yasa idan kana karanta hadisan annabi Muhammad zaka rika ganin wasu gurare annabi ya faɗi magana sai ka ji kamar zagi ne kai ne kake ganin zagi ne amma balarabe ya sani ba zagi ba ne saboda al'ada tana bambanta larabawa sukan faɗi magana wanda in ba balarabe ba ne sai ɗauka zagi a kai ko kuma su faɗi magana wanda in ba balarabe ba ne sai ɗauka baƙar magana a kai ko su faɗi magana wanda in ba Balarabi ma zai dauka mummunar addu'a akai in ka dubi sharhun Nawawi ala sahih Muslim ga wannan hadisi hadisin Abu Huraira yana juzi na 16 shafin 115 al-Imam Nawawi kamar sauran malaman hadisi da yawa sun tabbatar da haka wanda shi yasa annabi ya wannan sharadi yace annama waqa'a min sabbihi wa du'a'ihi idan ma ka ji wata kalma ta maganar annabi wanda take kamar zagi ko kake take kama da bakar addu'a wa nahwihi laysa maqsudin alhali annabi bai nufi ba bal huwa mimma jarat bihi adatul arabi wannan yana daga cikin abinda al'adar larabawa ta saba da shi fi wasli kalamiha bila niyyatin zai zamanto balarabe ya faɗi magana ba dan yayi nufi ba amma zaka ji maganar kamar bakar magana ce ko a ce sakilat ka ummuka uwarka tayi barinka yanzu kaga wannan kalma idan aka fassara ta da Hausa Bahaushe in yaji sai ce zagi ne eh uwarka tayi barinka kuma wannan kalma zaka same ta a hadisin manzon Allah alhali ba zagi bane yabo ne shi balarabe in yace sakilat ka ummuka ba zagi bane yana yaba maka ne ko yana maka matashiya zai tunatar da kai wani abin da ka manta amma zahirin kalmar zaka dauka zagi ne saboda haka yasa yace larabawa suna hada maganar su bilani yatin ba tare da niyyar ma'anan kalmomin ba kuma zaka gani a littafin Aunul Ma'bud mujallal 12 shafin 271 yace wal ma'ana innama waqa'a min sabbihi wa du'a'ihi ala ahad imma kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma da kake ganin zagi ne ko kuma addu'a ce mara kyau ala ahadin da yayi ma wani wa nahwihi laysa maqsudin bal huwa ka sani da cewar al'ada ce ta larabawa mimma jarat bihi adatul arabi to da annabi ya zauna yayi tunani manzo Allah da ya zauna yayi tunani tunda babu dan adam da ya kai shi daraja manzo Allah sai ya gane ashe harshen sa akwai hadari saboda duk abinda annabi ya faɗa shi kuma Allah zai dauka ko da kuwa wannan abin wasa ne ga al'adar larabawa zaka ji suna faɗin kalmomi wanda tamfar tsinuwa ne alhali ba tsinuwa bane kamar misalin da abinda annabi ya faɗa ma ita wannan marainiya ummu anasin yana ce mata laqad kabirti la kabira sinnuki lalle kin girma kada shekarunki su girma ai kaga kalmar kada shekarunki su girma bakar addu'a ce domin ma'anarta kada kai tsawon rai zahiri kalmomin alhali kuma balarabe yana faɗa ba dan nufin haka ba ba yana nufin hakan bane sam to da annabi ya lura da cewar larabawa suna da al'ada na faɗin maganganu kuma zaka samu ƙarshen maganar ba ta da kyau to shi ko balarabe ne dan haka shi ma yana faɗin irin waɗannan maganganun shi kuwa Allah zai karba muddin magana ta fito daga bakin manzon Allah to shine sai Allah ya ce to ni ma ga sharadi na gare ka ya Allah tunda dai ni balarabe ne na tashi a cikin larabawa na samu suna maganganu maganganun nan nasu wani zagi ne a zahiri wani bakar magana ce a zahiri wani bakar addu'a ce a zahiri alhali ni ban yi niyya ba kuma duk maganar da ta fito daga bakina kai zaka karba sai annabi ya ce ma Allah to sharadi na da kai duk wata maganar da ta fito daga bakina bisa al'ada ta larabawa idan wannan maganar tana da mummunar ma'ana ina son Allah ka canza wannan kalma duk wanda na mar irin wannan addu'an to ga abubuwa guda uku da nake roƙo kamar na ɗaya ka tsarkake shi saboda wannan kalma da na faɗa mishi kaga kenan Allah zai maka gafara saboda manzon Allah ya faɗi wata magana da kai ranka ya ɓaci a kanta manzon Allah ya ce Allah ka gafarta mar na biyu bayan ka gafarta masa ka bashi lada saboda me saboda na faɗi wata kalma mara kyau a kan shi ka gafarta mar ka bashi lada na uku ka kai shi kusa da kai a ranar tashin kiyama kaga abubuwa guda uku kenan saboda haka yasa idan ka ji annabi ya yi irin wannan addu'ar to wanda aka yi ma addu'an shi kansa ba asara ba ce gare shi lada ne wato abin da yasa annabi ya gaya ma ummu sulaim saboda hankalinta ya kwanta domin ita ma hankalinta ya tashi tunda ta ji labari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga yarta kada shekaru su girma ta san Allah zai karba sai annabi ya ce ai to ai na riga na canza ma'anar kalmomin tunda ga sharadin da nayi ma Allah ga sharadin da nayi ma Allah saboda kar ta damu nabiyar an samu hadisin Jabir bin Abdullah da shi ma ya fada yace yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama ana basharun ni fa mutun ne kawai to sai annabi ya ce wa innama ishtaratu wa inni ishtaratu ala rabbi naima Allah mahalici na sharadi ayya abdin min almuslimin duk sai inda aka samu mutum amma sharadi idan musulmai ne saboda haka idan kafiri ne annabi ya faɗi magana to zaka tabbata akan shi amma in dai musulmi ne annabi ya faɗi magana mara kyau akan sa rahama ce to sai annabi ya ce ayya abdin min almuslimin sababtuhu duk sai inda aka samu wani mutum daga cikin musulmai na faɗi kalmar da yake ganin zagi ce aw shatamtuhu aw an yakuna dhalika lahu zakatan wa ajra Allah ka sa ya samu tsarkaka daga zunubin shi a dalilin wannan kalma kuma Allah ka bashi lada akan ta kaga ya dace da wadancan hadisai kuma shi ma yana sahihu muslim babu nahaya Allah ni dawabi al-imam muslim ya kawo su a tare da hadisin abu huraira shine hadisin 2602 mutun na shida abu sa'id al-khudri shi ma ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma ya allah attakhidhu indaka ahdan na dauki alkawari a wurin ka tu addihi yawmal qiyamati ilayya wannan alkawari ina son ka bani shi a ranar tashin kiyama innaka la tukhliful mi'ada saboda na tabbata Allah baka saba alkawura fa inna ma ana basharun ni fa mutun ne kawai kaga duk wadannan hadisan sai manzo Allah ya faɗi wannan annabi yana yawan faɗa saboda me bisa umurnin Allah fa ayyal muslimina azaituhu duk sa'ilin da aka samu wani musulmi na bace shi aw shatantuhu ko na zage shi aw darabtuhu ko na dake shi faj'al halahu salatan Allah ina son ka sa wannan ya zama tsarkaka ga shi wannan mutumin yana cewa waj'alhu lahu zakatan wa qurbatan tuqarribuhu biha ilayka yawmal qiyam shi ma hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya inganta yana kitabul musannaf ibn abi shayba haka ne yana musnadul imam abi shayba sai mutum na karshe shine Salman al-Farisi shi ma ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace min waladi adama ana kaji wannan kalmar kuma maimakon annabi yace inna ma ana basharu to manzon Allah ya fito da maganar makarara min waladi adama ana ni ina cikin yan adam to sai annabi yace fa ayyu abdin min ummati duk sa'ilin da aka samu wani daga cikin al'ummata la'antuhu la'na na faɗi kalmar da yake ganin tsinuwa ce gare shi aw sababtuhu sabba ko na faɗi wata kalma da yake ganin zagin sa nayi fi ghairi ahliya na faɗi maganar bata dace da mutumin ba kamar wancan addu'a ai kaga bata dace da yarinyar ba to sai annabi yace faj'alha alaihi salatan ya Allah ka sa wannan addu'a da nayi koko wannan kalma da na faɗa da mutum yake ganin tsinuwa ce ko zagi ne ka sa ya zama dadin tsarkaka na wannan bawa ga Allah tabaraka wataala hadisin Salman al-Farisi yana silsilatu sahiha yana hadisi na 1758 to amma duk da haka za mu ƙara aya ɗaya sai Allah ya ce innal ladhina amanu
innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghairu mamnun
innal ladhina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan ƙwarai lahum ajrun ghairu mamnun suna da wata lada wanda ba za a hana su samu ba za su samu wannan ladar a ranar tashin kiyama wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayoyin nan ga annabi Muhammad a lokacin da yake tare da Utbatu bin Rabi'a wanda mutanen Makka suka turo shi ga manzon Allah Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aya ta gaba Allah yake musu tambaya me yace
qul inna أنكم لتكبرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.
ثم مضى فيها النبي ya ci gaba da karanta ayoyin nan wadannan ayoyin gaba daya yanda kaji muna karatun su haka annabi ke karanta ma Utbah bin Rabi'a mada fiha yaqra ya ci gaba da karatu yana gaya ma Utbah yace mar ga abinda Allah yace a tambaye ku qul kace a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda shin ku dinnan kuna kafurce ma wanda ya halicci kasa fi yawmaini a cikin kwana biyu kaga tayo kafiran maka ba su ma san girman Allah bane shine Allah yace a tambaye su yanzu Allah nan da ya turo annabi Muhammad idan ana ce mar Allah to amma mai babu san aikin shi ba to ka tambaye su wanda ya halicci kasa a kwana biyu wannan ne zaka kafircewa wa taj'aluna lahu andadan ku sanya mar sa'o'i abin misali har ku sa mishi abin misali yanzu akwai abin da zaka misalta shi ga Allah wanda ya halicci duniyan nan kuma halittar ma kasar gaba ɗaya sai Allah ya ce a kwana biyu shine sai Allah ya ce ka gaya musu zalika rabbul alamin to fa wannan shine mai renon talikai wannan shi ya aiko annabi Muhammad da sakon alqur'ani ya kawo musu yanzu wannan ya kamata a kafirce mishi me Allah yake a gaba
wa da'ala fiha rasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ kaga yace ya halicci kasa a kwana biyu ta wannan ayar kuma sai Allah yace sai ya saka mata duwatsu ya kakkafa shi yasa ake kiran waɗannan duwatsu rawasiya rasiyatun saboda an kakkafa su min fawqiha a saman duniya ba a kasanta ba saboda a kasan duniya ba waɗannan duwatsun amma a saman duniya aka samu busasshen dutse kaga abinda Allah yake faɗa min fawqiha ta saman duniya ya kakkafa duwatsu saboda kasar tai tauri wa baraka fiha Allah ya sa mata albarka ita duniya kasar da muke kai Allah ya zuba albarkan da duk ya zuba a wannan duniya wa kaddara fiha aqwataha shi da ya fassara yake cewa Allah ya kaddara abincin duniyar gaba daya da abincin da ɗan adam za su ci da wanda kwari za su ci da wanda dabbobi za su ci tsuntsaye halittun Allah na ruwa da na doron ƙasa shi yasa yace al aqwat Allah ya kaddara duk abincin da ke kan duniya yace fi arba'ati ayyami a cikin kwanaki hudu sai ce sawa'an kaga lissafin nan madaidaita ne lissa'ilina ga masu tambaya to wannan ayat tana da mushkila ba shakka saboda haka yasa malamai suke gargadi kamar misali al-Imam Shankiti a littafin tafsirin sa Adwa'ul Bayan yayi kokarin cire mushkilar da take tattare da wannan aya in ka dubi Adwa'ul Bayan mujallal na 7 shafi na 13 yace a zahir in ka dubi zahirin waɗannan ayoyi biyu da muka karanta anna ma'ana qaulihi hahuna in ka lura wancan aya ta farko da muka karanta Allah ya ce ya halicci ƙasa doron ƙasa fi yawmaini a kwana biyu amma da ya taho maganar zuba albarka a duniya zuba albarka a doron ƙasa shi yasa ya ce wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha halittar duniyan kwana biyu zuba albarka a doron ƙasa sai ce fi arba'ati ayyami a kwana hudu to zahiri zaka dauka me kwana nawa kenan kwana shida ba haka bane ba kwana shida bane saboda me wannan arba'ati ayyamin din tsari na larabci ne wanda in ba mutum ya san larabci ba zai gane ba. Wato abin da ake nufi tatimmatu arba'ati ayyami, cikon kwanaki hudu. Ba wai ana nufin kwanaki hudu Allah ya dauka yana zuba albarka yana saka abincin da za a ci a doron kasa ba. Me ake nufi tatimmatu arba'ati ayya? Wato tatimmatul arba'a hasila bi yawmayn faqat. Saboda ka inda zaka fassara ayan nan fassara ta kwarai zaka ce Allah ya saka albarka a doron kasa, ya shirya abincin halittu a doron kasa a kwana biyu. Wannan shine fassaran, kar ka dauka arba'ati ayyami din nan shine hakika ma'anar da Allah yake nufi. La, kwana biyu Allah yake nufi. Saboda ka kaga kenan halittar kasa kwana biyu, zuba albarka akan doron kasa kwana biyu, kaga an samu kwanaki nawa? Kwana hudu. لأنه قال تعالى سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال تنكم سي الله في أربعة أيام كاكي نتتمة أربعة أيام سنة إندا زام جي آية تغبا شين ذاك غاني أبند الله تبارك وتعالى يتشوى
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
Wannan shi ya nuna maka ina aka fara halitta tsakanin sama da ƙasa. Da wani zai tambaye ka ina ne farkon halitta, kaga wani zai ce sama ne ko? A to yayi fawo. Duk wanda ya ce sama aka fara halitta kafin ƙasa, wallahi bai daidai ba. Me Allah ya ce? A innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn. Da wani aka fara? Da ƙasa. Yanzu za ku kafurce mu wanda ya halicci ƙasa a kwana biyu, ba ma maganar sama ba, sai da Allah ya ci gaba da bayanin ƙasa ɗin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin. Duk wanda magana ne akan ƙasa sai ya ce me? Summastawa ila samai. Sannan Allah ya nufi sama. Domin istiwayi a nan yana nufin Allah ya yi nufin sama, sai Allah ya yi nufin sama, ya yi nufin halittan sama, da sai dai lokaci ya yi. Allah ya sa albarka cikin abin da muka fada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
Amin.
Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.